نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana ranar talata ce wadda ta daidai da 17 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 16 ga watan September shekara ta 2008. Wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan ainihin da muke gudanarwa a wannan masallaci Aljami'u Salafi dake Muciya, Sabon Garin Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Daga cikin jeren giyar karatuttuka da muke wa matan aure da kuma ƴan mata dangane da abin da ya shafi tauhidi da aqida, a jiya muka fara waɗannan wa'azozi ko karatuttuka, inda muka fara da bayanai dangane da muqaddima akan ka'idojin da ahlus sunna suka bi wajen tabbatar da abubuwan da suka shafi aqida da kuma ainihin tauhidi. Saboda karatun da zamu yi akan abubuwan da suka shafi tauhidi ne da aqida, zamu rinka kawo wasu abubuwa a can gaba insha Allah dangane da shirka da bid'o'i da ƙarerai waɗanda suka zo daga wurin mushrikai na jahiliya. To, sakamakon haka na ga dacewar yau din a karo na biyu in kulla wata ainihin muqaddimar kuma wadda za ta dauki wani sabon salo, wanda wannan salo shine bayanai dangane da irin hanyoyin da mushrikai suke bi wajen tunani, wanda ke haifar musu da aiki da irin wannan tunanin nasu na ainihin wato jahiliya da kuma maguzanci. Wani irin tunani ne ya kai dan adam ya ainihin bauta wa gunki? Wani irin tunani ne ya kai dan adam ya fito zai tafi harkar kasuwanci ko wata harka da safe, idan ya ga kuturu ko makaho sai ya canfanta wannan abin da cewa akwai nasara ko rashin nasara? Wani irin tunani ne ya kai dan adam akan cewa ba kyau ayi shara da daddare? Wani irin tunani ne ya kai dan adam akan cewa ba a ɗiban ruwan rijiya da daddare? Ire-iren waɗannan tunani ne daga cikin tunani na jahiliya, wato na mutanen lokacin da aka rayu babu musulunci. To, shi yasa nake ganin alaƙar karatuttukan da zamu yi na tauhidi da aqida da kuma waɗannan bayanan da zamu yi insha Allahu ta'ala. Don haka na kasafta bayanan kashi biyu: tunanin da ya kai ɗan adam kafiri wajen yi wa Allah shirka, da kuma tunanin da ya kai ɗan adam mumini wajen tauhidi da Allah. Daga cikin tunanin da ya kai ɗan adam wanda ba musulmi ba ya kafirce wa Allah ya yi shirka, ya yi tsafi, ya yi camfi, akwai ta'tilul hawas, rashin amfani da hankali, rashin amfani da tunani na zuciya, rashin tsayawa a yi nazari da ƙwaƙwalwa, rashin tsayawa a sa ido a duba ko a sa kunne a saurara, wannan ya kai ɗan adam kafircewa Allah, shine ta'tilul hawas. Hakika Allah madaukakin sarki ya yi wa ɗan adam baiwa mai girma da ya bashi hankali domin ya yi nazari, ya bashi ainihin tunani domin ya tsaya ya tuntuna kuma ya lura, sannan Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi domin ya samu sani akan abin da ya dace ya iya bambance shi daga abin da bai dace ba. To, sai dai abin takeici shine waɗanda ba musulmi ba su ne mushrikai da kuma sauran kafirai, sai suka yi watsi da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya musu, basu ci moriyarta ba. Sakamakon haka sai suka waye gari cikin fushin Allah, ba dan komai ba, saboda su da kansu za su yi furuci a ranar alkiyama da cewa babu shakka Allah ya ba su hankali, ba su tsaya sun yi tunani ba. Allah madaukakin sarki ya ba su zuciya, ba su tsaya sun yi nazari da ita ba. A yadda Allah madaukakin sarki ke cewa: wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kafirai za su ce: da a ce muna jin magana da a ce muna tsaya muna hankali muna fahimta muna tunani a yau da bamu zama ƴan wuta ba wannan ita ce aya ta 10 a cikin suratul mulk wannan magana mai take nunawa rashin amfani da jin magana da hankali zai kai su ainihin wuta to wannan yake tabbata mana da cewa Allah ya musu baiwa da hankali da tunani amma ba su amfani da su wa qala ta'ala sannan kuma Allah yace wa laqad zara'na li jahannam makathiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah yace haqiqa jahannama mun yi mata tattalin halittu dawa daga cikin aljanu da mutane abin da ya kai muka wa jahannama wannan tattalin irin waɗannan mutane da aljanu saboda lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha sai dai ba sa amfani da zukatan suna fahimtar abin da Allah yake ce musu wa lahum a'yunun suna da idanuwa la yubsiruna biha ba sa tsayawa suna lura da waɗannan idanuwan nasu wa lahum adhanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa tsayawa suna sauraron abin da ya kamata su saurara daga ƙarshe dai Allah ya ce ulaika kal an'ami waɗannan kamar dabbobi suke balhum adall sun fi dabbobi ma ɓacewa domin ita dabba ba a yi mata hankali ba ita dabba ba a yi mata zuciya ta fahimta ba su da aka yi musu hankali da zuciyar fahimta suka ƙi amfani da zuciyar da hankalin to lallai sharrin da suke ciki na ainihin gidadanci da rashin fahimta ya fi ainihin dabba sai Allah ya ce ulaika humul ghafiluna waɗannan su ne sakarkaru waɗannan su ne masalmanta wannan ita ce aya ta 179 a cikin suratul a'raf kun ji dalili na farko wanda ya kai mushrikai suka samu kansu a halin shirka rashin tunani rashin nazari to kukan kuciya jawabi ne mumini sai ya tsaya ya tunani kenan da zuciyar shi ya kuma rinka duba abin da ya kamata da hankalin shi domin karyewa kanshi abin da zai kai ga nadama domin kun ga waccan magana ta farko tana nuna nadama ce da suke cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir da muna jin magana da muna tsaya muna fahimtar magana da bamu zama ƴan wuta ba anan da yawa ya sha faruwa ga mutane tun anan duniya ai miki nasiha ai miki fada a gaya miki a ja aya a fassara a ja hadisi ai bayani duk baki ɗaya ba za ki ji ba sai randa ta kwabe sannan sai kuma ki dawo ki ce oh na shiga uku na lalace na cuci kaina to wannan karaman nadama ce domin nadamar duniya karama ce dan ana iya gyara ta ko kuma ana iya maida abin da aka yi asara amma nadama mafi girma ita ce nadamar lahira kada Allah ya sa mu ganta ثانيا ابو نبيو الاعتماد على الخرافه والاساطير daga cikin abubuwan da ya kai mushrike suke aikata abin da suke aikatawa akwai dogaro akan karerai da kuma shirme abubuwa na shirme da na bankaura yasa ainihin suna yin abubuwan shirka hakika rashin amfani da hankalin can ya ja musu ainihin wato abubuwa na shirme da dama wanda kuji shirme ya kai a jahiliya kuji maganar da wani sahabi yake fadi bayan da ya musulunta الامام البخاري يروي توانا حديث ناشي الامبا تدبو هدو دقلي اكو لسبعين دشدا توانا صحابي شيني ابو رجاء العطاردي الله يتعالى مشير دا يتي كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو اخير منه القيناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا حفوة من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبنا عليه ثم طفنا به yace a jahiliya saboda sakarci da shirme muna bautawa dutse idan muna cikin bautar wani dutse sai muka samu dutsen da yafi shi kyau ko muka ga yafi shi dacewa sai mu jefar da wancan nada sai mu dauki shi wannan sabon in muka kada muka raya ba mu samu dutsen da zamu bautawa ba sai mu tara kasa sai mu dauko akuya sai mu tatsi nonan ta ya zuba akan wannan kasa sai mu koma muna dawafi muna kewaye wannan kasa kamar yadda musulmi suke wa Ka'aba yanzu dan Allah me ya kai dan adam yayi wannan shirman shine rashin amfani da hankali ya kai dan adam dogaro akan abubuwan shashanci har ya kai yana bautar dutse in yaga dutsen da yafi wannan na farko ya jefar da na farkon ya dauko na biyun ran da ya rasa dutsen da zai bauta sai tara kasa sai kamo akuye shi sai matsa nonanta a ainihin akai sai kuma ya maida wannan kasa ta zama mishi kamar Ka'aba ya koma yana dawa shi wai yana ibada Allah ya kiyaye irin wannan ainihin wato tunani nasu da irin wannan sakarci nasu sai ya je kama haka liju'uhum ila sihri wal kahana sai ya kai su zuwa ga tsafe-tsafe da bokanci da duba domin me wannan irin shirman ga hankali kana da shi ka ki amfani da shi ga zuciya kana da ita ka ki tsayawa ka hankaltu dole zai ja ka zuwa ga hanyoyin da za su biya maka wata bukata daga ciki akwai tsafi wanda tsafin nan yana kai zuwa ga akasha mutum a ce ayi tsafi da gaba kaza ta jikin shi a ce a kashe dabba kaza ayi tsafi da gaba jiki kaza ta jikinta kuma wannan yana kai zuwa ga bokanci kuma mutum ya koma gindin tsamiya ko kuka yaje koma yana bautar aljanu ya kwana da kwanaki ba wanka ba wanki ya fita daga hayyace shi ba dan komai ba saboda yake amfani da hankalin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya koma yana bibiyar abubuwan da sheitanu suke ainihin biya mishi Allah yake واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الله مروا كتن سيكي تي سيكا دسون كوما سنا بيدير أبوبو عند الشيطان الجنود الشيطان متاني سيكي جايا مسو ويسنا تي مسو أي Sulaiman ma da ya mulki duniya ya mulki aljanu da mutane ya mulke su ne da tsafi subhanallahi a yanzu a cikin musulmi zaki ga mutum yana rubuta miki hatimi wai sai ya ce wannan hatimin annabi Sulaiman ne amma me yake da wannan hatimi tsafi yake ya kashe auren da ke tsakanin wance da wani ya ainihin yi kokarin kawo wance gidan da wani baya so ta shigo yayi kokarin raba da uba yayi kokarin haukata wani da wance yayi kokarin saka musiba a wuri kaza in aka taba shi sai ya ce yo ai wannan hatimin na annabi Sulaiman ne wannan magana da yake bi magana ce ta sheitanin aljanu da mutane sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman dai bai kafirci ba domin tsafi kafirci ne walakinna shayatin kafaru sheitanin aljanu da sheitanin mutane su ne suka kafirta ba dan komai ba saboda yu'allimuna an-nasa sihra suna koyawa mutane sihiri da tsafi da duba da rufa'ido da bori da bokanci kuma unzila 'alal malakain bi babila harut wa marut Allah madaukakin sarki yace kuma maganar da suke cewa an taba saukar da wasu mala'iku guda biyu a kasar ainihin babila ta kasar iraki masu suna haruta da maruta wai wadannan mala'iku sun sauka suna koya mutane tsafi amma suka koya mutun sai su ce mishi to amma fa wannan bala'i ne karfa ka sake ka kafirta in mutun yace ya yadda wai sai su koya mai sai Allah yake to ƙarya ne ma ba a saukar da wasu mala'iku a garin Babila ba masu suna Haruta da Waruta wama yu'allimani min ahadin wadannan mala'iku ƙarya ne ba su taba karantar da kowa wani abu na sihiri ba hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur balle ma su ce mu fa fitina ne karka koyi aikin muka kafirta ba a saukar da mala'ikun ba balle su karantar balle su faɗi wannan wasiya ko wannan nasiha da ake cewa suna tsoratar da mutane a cikin wannan aya yana nuna mana matukar shirme da kafirci da mushrikai suka kai na cewa su yi tsafi kuma sai su yi kokarin kawo hujja da cewa ai Sulaiman ma yayi tsafi su yi kokarin kawo hujja da cewa ai an saukar da wasu mala'iku ma waɗanda sun taba koyar da tsafi to wannan addinin mushrikai da ma duk haka ya kare kafirci shirka tsafi sannan ƙarya zuwa ga annabawa da salihan bayi daga cikin bayin Allah in ba haka ba kafafi ne aka yi wa annabi Sulaiman a ce wai annabi Sulaiman mulkin dudda yayi ya ainihin samu daukaka akan halittun Allah baki daya a zamanin shi yayi ne da karfin ismul a'zami amma wanda ya samu ta hanya aljanu ta hanya sheidanu dan haka da tsafi yayi a hakikanin al'amari Annabi Sulaiman Allah ne ya mishi baiwa kamar yadda ya yi wa Annabi Musa baiwa da magana da yake da shi. Allah ne ya yi wa Sulaiman baiwa kamar yadda ya baiwa ga Annabi Muhammad ya aika mishi da Al-Qur'ani. Allah ne yawa an ne Annabi Sulaiman baiwa da ainihin mulki da wannan iko da kasaita da mallaka kuma yadda yawa sauran bayi daga cikin bayin shi baiwa a irin yadda ainihin ya so gare su. Wannan aya da muka gama karantawa ita ce aya ta 102 a cikin suratul Baqara. Kun ji abu na farko da sakamakon rashin aiki da hankali da yarda da shirme ya kai ga mushrikai shine tsafi da duba da bokanci. A yau mace nawa ce take tsafi, mace nawa ce take zuwa wurin boka ba dan komai ba, saboda bata yadda da Allah ba, bata yadda Allah ke bayarwa ba, bata yadda shi ke hanawa ba. Dan haka rashin yaddarta da Allah sai lazimta mata yadda da shirme, yaddarta da shirme sai kai ta zuwa ga boka a dauki tsokar nama a baiwa mata aure ta dauka ta saka a cikin farjinta ta kwana da ita gari ya waye, ta dauki wannan tsokar nama ta kai wa boka yaje ya hada mata magani ta kawo ta sa a cikin abincin miji dan ta mallake shi. Wannan kafirci ne jama'a, wannan kafirci ne jama'a, ba musulunci bane wannan. Wanda ta san ta taba yin haka ta tuba jama'a, wadda duk ta san ta taba zuwa ta karbo wani abu wurin mutumin da take cewa wai malami, ya dauki wani abu ya bata ta je ta zuba a kofar daki kaza ko a kan gado kaza ko a suturan miji ko a turare, wallahi ta tuba, bata yadda da Allah bane. Shi ya kai ta ga yadda da shirme, yadda da shirme kuma shi ya kai ta zuwa ga aikin duba da bokanci. Yau kishiya nawa ce ta yi asiri don ta haukatar da 'ya'yan kishiyarta saboda ta ga Allah ya musu albarka a cikin dukiya da ilimi da rayuwa? Me ya kai ta zuwa ga wannan kafircin? Shine rashin yadda da Allah, rashin amfani da hankali ta yi tunani da shi, rashin yadda da cewa Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa. Saboda haka ku ji tsoron Allah. Waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su halatta ba ko kaɗan ainihin a cikin addinin musulunci. Allah ya kyauta. Abu na biyu da wancan shirman ya kai mushrikai gare shi shine ta'zimuhum lil jinn wa shayatin, girmama wanda suke wa aljanu da shaytanu, sakamakon gamsuwa da cewa wancan shirme da suke akai daidai ne, sai kuma ya lazimta musu yadda da cewa aljanu suna da wani ƙarfi, suna da wani iko da za su iya yin abin da suka so, su kuma hana abin da ba sa so. Wannan babu shakka shirme ne. Yoso da dama saboda irin wannan shirmin a ƙasar mu, har ya kai da yawa al'umma ba sa fadin su ce aljani, ba cewa aljani, sai dai a ce mutanen boye. Wai wannan duk tsoron su ake, wai duk girmama su ake, wai duk tunani ake suna da wata sovereignty power, wai suna da wani ƙarfi wanda za su iya yin wani abu. A jahiliya sun kasance idan suka tashi zama a wani wuri suna cikin tafiya a daji, sai a samu guda daga cikin su sai ya ce na'udhu bi sayyid sufaha'i hadhal wadi min sufaha'il wadi, muna roƙon shugaban aljanin dake wannan wuri da zamu zauna ya lallashi kananan aljanin dake karkashin shi akan kada su cutar da mu. Wanda kafin wannan lokacin su aljanu tsoron mutane suke ji, amma da suka ji cewa mutane kuma tsoron su suke, har suna roƙon shugabannin su da su rinka tsare sharrin su zuwa ga mutane, sai wannan ya tsara musu girman kai da cutar da mutane. Dan haka in har jahilai suka zo suka zauna a wannan lokaci na jahiliya, ba su yi irin waccan addu'a ta su ta jahiliya ba, sai aljanu sai su buje wani daga cikin su, wai sai su koya musu hankali, saboda mai basu ainihin ne mai tsari ba. A ƙarƙashin wannan ne Allah yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, lallai wasu daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu daga cikin aljanu, wannan sai ya ƙara wa aljanu din girman kai da kuma aiki na ainihin barna. Wannan ita ce aya ta 6 a cikin suratul jinni. Wannan irin tsoro da ake wa aljanu jama'a ya kai matuƙa, matuƙar da har yayi tasiri a cikin musulmin yau da yawa. Sai kaga musulmi suna tsoron aljani fiye da tsoron da ainihin suke wa Allah. Yayin da za a ce wa mutum ji tsoron Allah kar kai kaza, ji tsoron Allah kar kai kaza, sai ya ki kaza. Da an je wurin mai ruqya aljani ya taso, naga ce to kaga aljannin nan yanzu nan za a sa ya karkatar da bakin ka sai kaga mutum ya gyara zama ya zaman tahiya ya yi ladabi ba dan komai ba saboda ya fi jin tsoron aljani fiye da Allah Allah ko cewa yake wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'mine suna tsananin tsoro ne ga Allah madaukakin sarki Allah kiyaye sakamakon rashin amfani da hankali da rashin tunani sai ya haifar da ta'assuruhum bit-tira wat-tasha'um mutanen jahiliya sun yi imani da canfi mutanen jahiliya bari ku ji wani sahabi yadda yake fadi irin rayuwar da suka samu kansu a jahiliya wannan sahabi sunan shi Muawiyah ibn al-Hakam Allah ya kara mishi yarda kala yace qultu ya rasulullah umuran kunna nasma'uha fil jahiliya kunna na'tul kuhan qala fala ta'tul kuhan qala قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدق فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك وانا حديثي الإمام مسلم يرويتوش ألم باتتلي ديار لتلاتين دبكوي معاوية حكم وني صحابيني با معاوية أبي سفيان بوان دي سروتا مسلمش وانا وانا دواني daidai musulunta sai ya ce na ce ya manzon Allah wasu al'amura ne wasu abubuwa ne da muke yin su a lokacin muna kafirci shine nake da tambaya akan su ko sun halatta yanzu bayan mun musulunta in ci gaba da yi yace daga cikin abubuwan mun kasance muna zuwa wurin bokaye da ƴan duba da ƴan tsurbu kala sai annabi yace lalle kar ku sake zuwa wurin su sai yace to sai nace kuma muna yin canfi a jahiliya me canfi shine sai ka auro wata mace sai ta shigo gidanka sai ta lauce ya same ka sai ka ce tana da kashin tsiya wannan canfi ne sai danki ya auro ya kashi garin da aka daura aure sai a bashi takarda a wurin aiki an kore shi sai ki ce to ka je ka kwaso mana mai kashin tsiya wannan canfi ne wannan ba musulunci bane sai ka hada ido da wani sai ka ce duk sanda na hada ido da wani sai in ji kwantsa ta fito mini wannan canfi ne sai ka fito da safe sai ka hadu da kuturu sai ka ce alhamdulillah yau akwai nasara kana haduwa da makafu sai ka ce dip yau ta rufe yau ba nasara duk wannan canfi ne suka ce duk muna yi a jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan wani abu ne da ɗaya daga cikin ku yake jin shi a cikin rai amma ƙarya ne kai ya gaskata shi hakan nan kana fitowa in ka hadu da farakka ba sai ka ce yau akwai nasara in ka hadu da kaza baka sai ka ce a'udhu billahi baraka koma ranka ne shedan yake zuwa yake kyankyasa maka wannan abu manzo Allah yace karka yadda da shi sannan sai ya ce manzo Allah a cikin mu akwai wasu mutane da ke zana kasa suna duba su lissafa kaza da kaza dan su gano abin da ya faru ko abin da za a yi anan gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace tabbas an samu wani annabi da ke zane a kasa dan ya gano abubuwan da suka gabata dan ya gano abubuwan da za su afku a baya a ƙarƙashin wannan daga cikin ku wanda biyayen wannan zane a ƙasa in ya dace da irin na wancan annabi to babu laifi to in kuma ya kuskure fa to matsala ta faru anan me yake nufi da wannan zane da wannan annabin yake sune calculations ne zane ne na physics da mathematics waɗanda scientists suke don su iya gano cewa ranar kaza ga watan kaza kaza ya faru ranar kaza ga watan kaza kaza zai faru daidai karfe kaza rana za ta yi kusufi ko kuma za a yi ruwan sama ko kuma alfajir zai fito karfe kaza irin wannan zanen halal ne a musulunci domin ana amfani ne da ka'idoji da formulations na physics da ainihin mathematics da sauransu wannan ya halatta shine aka samu wannan annabin yake yi shine annabi yace wanda yayi ya dace akan haka da irin yadda wancan annabin yake babu laifi irin waɗannan su ne za ku ji a gidan rediyo sai ana sanarwa cewa gobe rana za ta faɗi karfe kaza za a sha ruwa karfe kaza alfajir zai fito karfe kaza sallah azhar za ta shiga karfe kaza la'asar za ta fita karfe kaza wannan ya halatta irin shi ne wancan annabin yake yi ire-iren waɗannan suna tsakanin metrics da algorithm da makamantansu algebra da duk da su ake hadawa ake fitar da irin waɗannan calculations din babu laifi a cikin addinin musulunci ayi wanne ne yake da laifi shine kokarin gano gaibin da Allah ya sifirta wa dan adam ta yadda ba za a iya ganowa ba. Shine a ce bari ai irin wannan bugun kasa a haukata wane, bari ai irin wannan bugun kasa a koruwanci daga gidan wane, bari ai irin wannan bugun kasa a sa wane da yake da hadda Qur'ani ta zube, bari ai irin wannan bugun kasa wane da ya taso ya fara jali da kasuwanci a kasuwa kaza, Allah ya rusa jalin nashi. To irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratawa. Su waɗanda suke na jahiliya shine irin wannan, wanda wannan annabin yake ko shine irin abin da ake a zamanin yanzu na gano irin waɗannan abubuwan wanda babu laifi akan haka da haduwar malamai. Ina fatar an gane. Sai dai kuma anan bai daga ainihin cikin sunna jama'a gaskiyar lamari sanar da cewa ranar kaza ga watan kaza rana za ta yi husufi karfe kaza minti kaza rana ko wata za su yi husufi, ko da kai da ke da ilimin ka gano sai ka ja bakinka kai shiru, saboda hikimar Allah da ke cikin likita wannan halitta ta wajen juyewar rana ko wata ita ce don ya firgita mutane, abin ya zo musu a afke su firgita don su zabura su yi sallah su tuba. Yo in misali mutum ya san cewa ranar kaza ga watan kaza daidai minti kaza yana cikin fere fensiri da reza, fensirin nan zai sukuce hannun shi ya yanke da rezar, shi in ranar ta ma ba gaba ɗaya sai in kirke reza ba tun da na sani, ko kuwa ashe ba shi daga cikin hikima da ake fitowa gidan rediyo ake cewa ranar kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza rana za ta yi husufi, malamai sun ce wannan ba halal bane, sadarwar ba halal bace, amma bincikawar a iya ganowa wannan kuma wani abu ne wanda ya halatta ga wanda yake da ilimi, amma in ya gano sai ja bakin shi ya shiru dan ya bar mutane Allah ya firgita su da ayoyin shi dan su zabura zuwa ga tuba zuwa gare shi. Amma in ya zama abin ya zo maka bayan ka san zai zo wace razana za ka yi, kuma an ce maka rana za ta yi husufi daga karfe kaza zuwa karfe kaza, in ka ga dama ma sai kai bacci dan ma kada ta firgita ka daidai lokacin tunda ka, amma abinda ake so ana firgita mutane ne saboda su firgita cewa shin daga wannan husufi na rana yama ce za ta biyo baya, sama ce za ta bindiga ta fashe, ƙasa ce za ta huta da mu, to bari mu marmaza mu tuba. To amma an kasancewa a za ta zo ta wuce cikin minti biyar, to ba sai kai sharhul ya kaba kawai tunda ka san abin zai faru ya wuce ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan su ne abubuwa guda uku waɗanda suka haifarwa da mushrikai ainihin wato sakamakon wancan ainihin dogaro da shirme da kuma abubuwa irin na ainihin jahiliya. Abu na uku daga cikin abubuwan da ya je wa ainihin wato ya jawo mushrikai kafirci da suka yi shine adamu tajawuzuhum alamul maddiyat, duk kai da komowar da arna suke jama'a tunaninsu duniya ce kawai, kuɗi suke nema, jin daɗi suke so su yi, morewa suke so su yi, tunaninsu baya kaiwa ga lahira, duk tunaninsu a nan ya tsaya. Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina lirqiyyaka hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Allah yace kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama faufau sam ba za mu imani da kai ba har sai ka sa kasa ta bubbugo da ruwa in dai kai annabi ne, sai a buge tsandauri a ce ka sa ruwa ya fito daga wannan kasa in dai kai annabi ne, ko kuma in ba ga tsoro ban kana so ka nuna mana kai annabi ne, mu ga cewa kana da wata gona wadda ke cike da dabino da inabi da fruits kayan marmari na jin daɗi, mu ga kana ci kana sha, ka ci abin da ka so ka sha abin da ka so in dai kai bawan Allah ne da gaske, sannan mu ga an samu lambuna a ciki waɗanda za mu ga ruwa yana ratsawa a tsakaninsu, ruwa irin na sha'awa, ko kuma in kai annabin ne to mun kafirce maka ƙarya kake, ka sa sama ta faɗo mana ta rufe mu in da gaske ne, ko kuma in dai da gaske ne kawo Allah ya sauka duniya mu gan shi gaba da gaba, ko kuma mala'ikun su zo mu gansu gaba da gaba inda gaske kake, wannan duk bakan magana ce ta mushrikai. Ko kuma inda gaske ne kai annabin ne Allah na son ka, me yasa mu ganka cikin talauci? Mu ga kana da gida mana na zinare, goldish house, ko kuma mu ga kana taka kana hawa sama. Amma fa wallahi ka sani ko mun ga ka hau sama ƙarya ne ba za mu yadda ba, har sai ka zo mana da littafi wanda za mu iya karanta shi gaba da gaba daga Allah din inda gaske ne. Sai Allah ya ce wa annabin shi kul subhana rabbi, ka ce tsarkiya tabbata ga Allah ubangijina, hal kuntu illa basharar rasula, ai ban kai duk ga in yi waɗannan abubuwan ba, ni dinnan mutum ne kuma ni manzon Allah ne, aikin da na zo yi shine isar muku da saƙon Allah, ba wai gina gidan zinare ba, ba wai hawa kaza ba, ba wai tashi kaza ba, ba samun gona mai kaza ba, ba samun ƴaƴan itatuwa, waɗannan dukkan rikitan duniya ne, ni na zo isar da saƙon Allah ne gare ku kawai. To kun ga shi manzon Allah saƙon Allah ya zo isarwa, lahira yake nema, su kuma fa da duniya ne suke gane girman mutum. Haka yanzu jahilan yau, duk imaninka, duk tsoron Allahnka, duk darajarka, ba wannan ne girmanka ba. In kana da daraja a ganka da barkeken gida, a ganka da wata gujiyar mota, a ganka da wasu mahaukatan kaya, a ganka da kuɗaɗe, to yanzu ne ka cancanta a girmama ka. Sarki ya tabbata ga Allah, wallahi akwai abin tausayi ga ɗan adam in ya waye gari ya koma yana bautar duniya da abin duniya. Wato wani abu ne yake faruwa, ina yawo da ƴan tsohuwar motata sai in je in wuce road safety, sai in je in wuce yellow fever, ba wanda zai ɗagan hannu ya gaishe ni, sai ina dariya, sai na zo zan wuce da sabuwar mota kuma sai na ga ana ran kai daɗe, sai na banza da su daga nan, sai sake dawowa ran kai daɗe muna gaisuwa in banza da su. Ba ni ake gaisarwa ba, ake gaisarwa mota ake gaisarwa sai ta ansa, ba ni ake gaisarwa sanda nake yawo da yaka takule ta tana yaga mai riga sai a gaishe ni, amma mota ake gaisarwa waccan tsohuwa ce ba a gaishe ta sai sabuwa, to sabuwar kuma ba ta da baki. Wannan shi yake nuna mutanen duniya, ƴan duniya, duniya kawai suke sani za su gani tattare da kai su girmama ka. Allah kiyaye, Allah tsare, babu shakka wannan shi ne tunanin ainihin batattun mutane. Haka kafiran zamanin annabi Isa suka ce mishi a inda Allah yake cewa iz qala al-hawariyuna, wato ba kafiran ba, hawariyawan, masu habban annabi Musa, mabiyan shi annabi Isa, hawariyawa an ce ana ce musu hawariyawa ne saboda suna yawo da fararen tufafi, suna ainihin tsarkake kansu, suna tsaftace kansu, to sahabban annabi Musa ne, annabi Isa, amma sai duniya ta ɗibe su. Sai Allah yake cewa iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, suke cewa ya kai Isa dan Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama, ko ubangijin naka zai iya saukar mana da kabakin abinci daga sama, a saukar mana da dina, tebur guda wanda yake da cike da soyayyin kaji da juice da pepper soup da tafaffiyar shinkafa nan, fried rice nan, jollof rice nan, spaghetti nan, ubangijin ka zai iya saukar mana da teburi guda, kabaki guda na abinci daga sama? Kun ga meye dame su duniya? Qalat taqullaha in kuntum mu'minina, annabi Isa ya ce in dai ku mu'mini ku ji tsoron Allah, ba abin da ya kawo mu duniya kenan ba, mun zo mu bi Allah ne ba tare kayan duniya ba. Wannan ita ce aya ta 112 a cikin suratul Ma'ida, Allah kiyaye. Wannan irin tunanin nasu akan cewa ba za su yi imani da annabawa ba sai an nuna musu kayan duniya, a yau akwai da yawa daga cikin musulmi masu irin wannan tunani. Tsoron Allahnka da girmanka da kuma gaskiyarka a wurin Allah wadda za ta sa su gaskata ka shi ne wai su ganka da abin duniya, amma in sun ga babu abin duniya a hannunka, to wannan yake nuna ƙarya kake, ba da gaske kake ba, talauci ne ma da rashin abin duniya wai ya kai ka kake yin abin da kake aikatawa. To wannan tunani ne ba na musulmi ba. Sannan hanya ta hudu wadda ta kai mushrikan jahiliya suka bata ita ce rafduhum ad-dala'il al-zahira bisabab at-taqlid al-a'ma, sai aka musu hujjoji da dalilai na salari sai su watsar da su. Me yasa za su watsar? Saboda kawai su iyayensu suke bi, da kakanninsu, da malamansu, da masu ibada, da sarakuna, da manyansu. A ce musu Allah ya ce, sai su ce a'a, iyayenmu ba su yarda da wannan ba, kuma ba za mu yarda ba. annabi ya ce sai sai a'a malaman mu da shehunai da hujjufai ba su san haka ba ba zan duba ku zo ku yi kaza sai sai a'a wannan bai dace da yanayin shugabannin mu ba da manyan mu wannan sharri ne babu shakka Allah madaukakin sarki yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يكي تيوى النبي شكيها قولي تعالد ودن نمباين الله تلكاوى ودن نكبوتا الله سافد يما بعدن كومي بسيدن نيما أينه ينسوسا مطفك الله كركا سكي كتسألك يدا إدانوانك كجي كان كلن ين دونيا ودن نسكى تارك يليك يلن دونيا كركا يديايا ga wanda muka mai da zuciya shiga falalliyar zuciya baya tunanin Allah ya koma yana bin son zuciyar shi ƙarshe al'amarin shi ya zama watsatsan al'amari wannan ita ce aya ta 28 a cikin suratul kahfi alqur'ani ya nuna mana cewa mutane sun kasu kashi uku dangane da dalilan da yasa suke kin bin abin da ake ce musu suke komawa suke bin wasu waɗanda suke gani su ne manyan su nau'i na farko shine ta'zimuhum ta'atal aba'i wal ajdadi girmama ta'zimuhum ta'atil aba'i wal ajdadi girmama biyayya ga iyaye da kakanni a bisa biyayyar Allah da manzon Allah a ce musu Allah ya ce annabi ya ce sai sai a'a iyayenmu da kakanninmu ga abin da suka ce anan ne Allah madaukakin sarki yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muhtadun Allah ya ce in akai musu wa'azi aka ce ku bi gaskiya ku bi abinda Allah ya saukar annabawa sai su ce a'a ku rabu da mu za mu bi abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna kai kansu ya hadu a kai to anan za mu yi wa inna ala asarihim muhtaduna mu ma hanyar da suka bi ita za mu bi sai Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun Allah yace haka al'amarin yake tarihi ne yake maimaita kanshi bamu taba aiko wani annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni a wani gari ba sai an samu mabarnatan garin mutanen banza dake cikin garin sai sun ce kai mu arabu da mu zamu bi abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu kansu a hade kuma zamu bibiyi waɗannan hanyoyin nasu har mu je mu riske su waɗannan ayoyi ayoyi ne daga na 22 zuwa 23 cikin suratul zukhruf sannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara aya ta 170 ce waye wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun Allah yace duk sa'ad da aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar wa annabawan shi sai su ce ku rabu da mu za mu bi abin da muka tashi mu ga iyayenmu suna bi wanda shi muka saba da shi sai Allah yace oh yanzu nan za su ci gaba da bin iyayen nasu da kakannin nasu ko da iyayen nasu ba su da hankali ba sa fahimta ko da iyayen nasu batattu ne ba sa bin shari'a Allah haka za su rufe ido su ci gaba da bin iyayensu batattu su gaba da bin iyayensu waɗanda ba sa tunani da hankali Allah wadaran irin wannan biyayya da suke wa iyaye bangare na biyu sune taqlidul ulama'i wal ubbad akwai waɗanda in ka taba su su kuma ba cewa suke suna bin iyaye da kakanni ba sai su ce a'a su suna bin manyan malaman su ne da shehunai suna kuma bin bayin Allah daga cikin waliyai da salihai ne wannan biyayyar da suke wa malaman su da shehunai da hujjafai ita ce ta kai su har suka yi watsi da bin abin da Allah ya saukar wa annabawan shi Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sun koma suna bin malamai daga cikin su suna kuma bin ainihin reverend fathers the pastors the bishops malamai cikin su da masu ibada waɗanda suka koma suka zauna a cikin churches the temples da wane ne suna ibada nan suka koma suna bauta musu suka rabu da Allah wal masih ibn maryam suka koma ma suna bautar almasihu dan maryam subhanallah. Wato sharrin da ke cikin wannan shine Allah ya aiko annabi da umarni akan a bauta wa shi Allah, shi annabin dan isar da sako ne sai a manta da Allah sai a koma ana bautar annabi, tafiya sai ke tafiya sai a manta da annabi sai a koma ana bautar malaman da suke bayani akan gaskiyar, tafiya ce tafiya sai a koma malaman ma a daina bautar su sai a koma ana bautar wasu waɗanda sun zauna suna bautar Allah ne da jahilci kawai. Sai kaga jahili ya zauna yana bauta, sai a koma ana cewa wai ai baka san tabarrukin da ke tattare da shi ba, kai ma ka je ka shafi jikin shi ka shafi tabarruki. Yanzu ku dubi wani kasa da ya samu mutanen wata jiha ko mutanen wata ƙasa a nan Najeriya, wani fitsararre ne jahili kawai ya ɗibi jiki ya tafi daji, wai yana son sai ya dawo garinsu lokacin da ba wanda zai iya gane shi, ya tafi tun yana saurayi ya je zauna a daji tsawon shekaru sai ya shigo garin, yana shigowa sai tsofaffi suka fara gane suna wane ina ka tafi dama kana da rai a duniyan nan, sai ta kun gane ni suka ce an gane ka da mai ba kai ne wani ba da kaɓata kaza kaza kaza, sai yace subhanallahi sai ya sake komawa. Shi yasa yake ya shigo ba wanda zai iya gane shi a garin, sai ya zama wani sabon waliyin Allah kenan. Shikenan ya koma daji sai tsawon lokaci sai dawo. Yau an waye gari a wannan garin bayan ya rasu tsawon shekaru fa, amma ko kofar gidan shi za a wuce sai an cire takalmi an yi sujuda sannan a wuce. Kun ga wannan bata ce, ba malami bane, kawai zama yana son lallai ilalla sai an kudurta cewa shi wata tsiya ne. Abin da ake so ka nemi yarda Allah, in Allah ya yarda da kai ko mutane ba su yarda da kai ba kai ka hada abu yayi kyau, to Allah ya kiyaye. Yanzu ku dubi kristoci sun koma suna bautar Almasihu ibn Maryam, kawai duk abin da ya faru kawai sai ka ji mutum ya ce Jesus the son of God, hallelujah, Jesus the son of God, ma'ana kawai an koma madadin ya ambaci sunan Allah sai koma yana neman tsari a wurin Annabi Isa. Wannan yana daga cikin batun da ya same su. Sannan sai a koma sai ku ji ana bautar wani Father kaza, Father Tyson, ai ga wani an rufe shi tsawon shekara 100, bayan an rufe shi wata rana wata mata wai sai ta je jikin kabarin shi tana kuka Allah ya bata haihuwa, tana koma bayan wata guda sai ta dauki ciki, sai wani yazo yana fama da cutar kuturta sai ya kwanta a jikin kabarin, bayan kwana biyu shikenan sai ya warke, shikenan fa sai kuma aka ce ai shikenan yanzu a dawo ana bautawa wannan, yana bada haihuwa, yana bada lafiya, yana bada arziki, yana bada kaza. Wannan a cikin addinin Kiristanci yana nan da yawa, amma abin takeici shine yau da aka samu musulmi sun kawo ire-iren waɗannan abubuwa. Mace sai ta tashi mafi nisa na bangaren arewacin Najeriya kamar jihar Adamawa ko Gombe ko Taraba, na ainihin kakkausan zargi ya kuma suka ga masu yin haka. A ƙarƙashin haka ne hadisi ya zo sahihi, wani sahabi wanda yake Krista ne sai taho zai musulunta, sai taho da cross rataye a wuyan shi, manzo Allah yana ganin cross din sai kama sai ya tsinka sai ya ce cire wannan gunkin daga gare ka. Ya aka yi zama gunki cross din nan hoton Annabi Isa suke sawa, wai gashi nan an gijjiye shi, amma me yasa Annabi ya kira shi gunki? Saboda sun koma suna bauta mishi, sun koma suna bauta mishi, shi yasa ya zama gunki. Har suna kudurta cewa wanda ya sanya wannan cross din wani bala'i ba zai same shi ba, shagon da aka rataye wannan cross din wata musiba ba za ta samu ba. Wannan shine matsayin da wasu musulmi suka bai wa laya ko guru ko kambu, wanda bai sa guru ko laya ko kambu zai samu tsari daga kowace musiba. Wannan yayi daidai da yau hoton Shehu Kaulaha da ɗan ɗariƙun Tijjaniya suke sawa a jikin motocinsu da kofar shagunansu a nan ƙasar Zazzau da ƙasar Kano da Sokoto da wasu ƙasashe na musulunci, suna da'awar cewa dukkan kofar shagon da aka saka hoton Kaulaha a jiki to barayi ba za su fasa shagon ba, dukkan motar da aka sa hoton Kaulaha a bayan gilashinta ba za ta yi hadari ba, road safety ba za su kama ta ba, ɗan sanda ba za su tare ta ba, barayi ba za su sace ta ba. Wannan shirka ce. Ku tuba ku bari, ku dogara ga Allah. Allah madaukakin sarki shine alhirzul a'la, shine mai tsaro 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 na hakika. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to haka wannan ainihin mutum mai suna Adi ibn Hatim yazo da wannan kurasi annabi ya tsinka shi ya jefar da shi yace cire gunkin nan daga gare ka sai annabi ya karanta wannan aya yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sun dauki malamai da masu ibada daga cikin su sun maida su abebadan bautawa har al masih dan maryam ma bautawa suke a halin ba umarce su ba sai su bautawa Allah shi kadai sai wannan sahabi yace ya manzon Allah ba bauta musu muke ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta Allah yace kaza haram ne sai malam wani yace yi ba komai sai kuma kabi sai yace suna yi yace ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta Allah yace kaza halal ne sai su haramta muku wannan abu sai ku yadda ba sa yi muku haka ko kuma ku amsa yace suna yi sai yace fatilka ibadatu wannan ita ce bauta da kuke musu kamar yadda na faɗi wannan hadisi ne sahihi al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi a cikin kitabul jami' ashe duk malamin da zai dubi abin da Allah yace halal ne yace haram ke ko kai ko shi ko ku ku yadda ya canza dokar Allah to kun koma kuna bauta mishi ya zama Allah ku kenan domin halaltawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah kadai wanda ya bayyana manzon shi ya bayyana wa mutane ko manzon Allah bai isa ya halatta kaza da kashin kanshi ko ya haramta kaza da kashin kanshi ba sai da umarnin Allah ko da wahayin Allah a yau an samu ire-iren waɗannan abubuwa da dama suna faruwa a cikin abin da ya shafi aqida da tauhidi da mu'amala sai kuga an halatta wa mutum abin da Allah ya haramta sai kuga an haramta wa mutum abin da Allah ya halatta kuma ya yadda ya amsa to duk malamin da yayi maka haka to babu shakka in har ka karba ya zama matsayin Allah gare ka kai kuma ka zama matsayin bawa gare shi don haka a ranar alkiyama baki ɗayan ku za ku shiga wuta ta ma dangane da annabi Isa annabi Isa bai ce a bauta mishi ba Maryam bata ce a bauta mata ba bayan kaucewar su ne ko bayan gushewar su ne aka koma ana bauta musu don haka Allah madaukakin sarki zai bamu labari ko yake bamu labarin abin da zai faru a ranar alkiyama a idan Allah yake cewa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد رانا القيامه الله زي كرا النبي عيسى يتي كاي ني كاتشي موسو سو بوتا مكا دا كاي دا مهايشيار كا مريم سو ربو دا ني ني الله دا نحلتشي كو نا تورو كا النبي عيسى سي يتي صركي يا تبتا غري كا يا الله ai ba zai yiwu in faɗi abin da bai kamata in faɗa ba don in dora wa kaina daraja kai kuma in zuban maka da girma sai ce wallahi ya Allah babu abin da nace musu sai su bauta maka domin kai ne ubangiji na kai ne ubangijin su kuma matsawar rayuwa ta tare da su to nayi ta kula da su kar su saba wannan wa'azin amma ya Allah daga lokacin da ka dauke ni daga cikin su to kuma ban san me baya ta haifar ba ban san me suke aikata ba ya Allah ba za ka zarge ni akan haka ba wannan a wannan halin annabi Isa yana barrantar da kanshi daga abin da suke tare da Allah ya san haka ne amma me yasa ake kwankwasar annabi Isa a gaban su don su tabbatar da cewa asara ta gama tabbata akan su dan haka annabi Isa sai ya ci gaba da cewa ni dai babu abin da nace musu sai su bauta maka kai ne ubangiji na kai ne ubangijin su na kula da su matsawar zamana a cikin su amma bayan dauke ni da kai ban san abin da ya biyo baya ba kai ne kake kula da su to wannan babu shakka tsoratarwa ce ga dukkan musulmi masu bautar shehunnai da malamai da hujjai waɗannan mutane da ake bautawa koda annabawa ne bai halatta a bauta musu ba dun gashi nassin yana tabbatar mana da cewa bautar annabi Isa kafirci ce bautar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafirci ce annabi Isa da annabi Muhammad da sauran annaba da manzannin Allah bin su ake bin su kuma da ake yi ana bin su ne akan wannan sako da Allah madaukakin sarki ya aika su da shi ashe idan kun gane wannan jama'a ka gamza tintibe yanzu ka kira Shehu Tijjani wannan kafirci ne ka gamza tintibe ka kira Sidi Abdul Qadiri wannan shirka ce ka zo faduwa ka kira sunan kakanka ko ka kira sunan wani wanda ba Allah ba wannan duk shirka ne lalle ne musulmi su tsarkake bakunan su da zuciyarsu daga aikata waɗannan lalle ne waɗannan irin tawassulat irin wannan kamun kafa da ake da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmi su basu da zarar musulmi ya faɗi ka ba sai ce dan albarkacin sayyidina rasulullahi babu shakka sayyidina rasulullahi huwa sayyiduna haqqan fil akhirati wal ula babu shakka sayyidina rasulullahi sahibul baraka wal maqam al mahmud annabi yana da albarka yana da matsayin da yafi kowa amma kuma a cikin aikin da Allah ya aika shi bai faɗi cewa ayi tawassuli da shi ba dan haka in kace wani Allah ya saka ma da alkhairi sai kaji ya ce dan albarkar sayyidina rasulullahi jama'a wannan ba daidai bane shirka ce musulmi ku ji tsoron Allah ku bari in aka ce wani Allah ya maka albarka sai kace amin dan Allah amin dan alqur'ani amin dan suratu yasin amin dan sunayen Allah madaukaka wannan duk mun yi bayani akan haka ajiya ana yin haka amma a kama sunan wani to babu shakka wannan ba daidai bane to amma da yake fitsararru ne masu fadin irin wannan shedanu ne ba su yarda da gaskiya sai su koma su juya su ce to yanzu kenan manzon Allah bai da daraja waye sai ce manzon Allah bai da daraja bayan Allah ya tabbatar da cewa yana da daraja ya nuna cewa shi manzon Allah rahma ne ya nuna cewa shi manzon Allah an aika shi ne don ya kawo rahama amma kuma Allah bai ba da izinin ayi abin da kake fadi bane yanzu kenan idan mutum ya dauki alqur'ani ya tafi kan shadda yana karantawa idan muka ce bai kyauta ba da yake karanta alqur'ani a wurin shadda ko a masai sai koma ya ce to yanzu jama'a alqur'ani ba gaskiya bane qur'ani ba littafin Allah bane alqur'ani bai da daraja sai ce yana da daraja amma a inda ka kai shi ba a yarda a kai shi ba sai da haka jama'a ku bar waɗannan abubuwa ba musulunci bane Allah ya taimaka hanya ta uku daga cikin hanyoyin da masu kin bin Allah su koma suke bin wasu suka dauka ita ce taqlidur ru'asa wal muluki wal kubra wal kubara bin shugabanni abu shugaba a rabu da Allah abu sarki a rabu da Allah abu manya a rabu da Allah wai kuma sai ka ji mutum ya ce wai an ce bin na gaba bin Allah gaskiya ne bin na gaba bin Allah amma a cikin umarnin Allah da kuma umarnin da bai saba wa umarnin Allah ba ina ma'anar wannan maganar idan har da na gaba da kai zai ce maka wani gagiya sha to anan bin na gaba bata ne idan da babanka zai ce siyo min taba ba za ka je ka siyo ba idan da mijinki zai kawo alade ya ce dafa mini ba za ki dafa ba anan bin na gaba ba bin Allah bane amma da mijinki zai ce don Allah share ɗakin nan sai ki share wannan biyayya ce da mijinki zai ce don Allah dafa mini abinci wannan biyayyar Allah ce domin abu ne wanda bai saba ma Allah ba don haka za a bi shugabanni amma a cikin abin da bai saba wa Allah ba amma waɗannan fasikan shugabanni ƴan siyasa da waɗannan azzaluman sarakunan gargajiya da suke da'awar cewa wai a bi su a halin biyayyarsu a cikin saban Allah ce sai dai sai su ta nemo wasu malaman ƙarya malaman gwamnati ƴan kwangilar addini waɗanda za su rinka jawo ayoyi da hadisai suna justifying suna halattawa da gaskata abubuwan barnar da waɗannan azzaluman suke babu shakka wannan ta'addanci ne a bisa ta'addanci ta'addanci ne wajen sabawa Allah ta'addanci ne ga ayoyin Allah a rinka dibo su ana gaskata abubuwan da waɗannan azzaluman suke yau wata uku da ta wuce muna zaune da wani babban mutum a garin nan sai yake cewa ya gode Allah da Allah ya hada zumunci tsakanin shi da mu da Allah ya sa ba mu daga cikin malaman da daga 1999 da aka fara siyasa zuwa ainihin wannan lokaci da muke ciki yana mai godiya ga Allah da bamu samu kanmu daga cikin waɗanda ke dibo ayoyi da hadisai suna halatta wa shugabannin Najeriya zaluncin da suke aikatawa akan talakawa wallahi na yi mamakin jin wannan magana daga bakin shi kuma wannan magana ta kara mishi girma a zuciyata domin ana ganin ire-iren waɗannan mutanen kaman ma ba su kaiwa ga sa ido game da me yake faruwa game da irin waɗannan malaman malamai ne aka samu da suka samu kansu a cikin halin talauci da kunci sai suka kasa daurewa da hakuri sai aka dibo kudade da motoci da manyan gidaje aka gina musu aka dibo kujerun haji da na umara aka ba su sai suka koma suna jawo ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah game da adalci a cikin sarauta da kuma mutunta talakawa da rashin zalunta su suna ainihin dibo waɗannan ayoyi suna fassarawa akan waɗannan azzaluman shugabannin waɗanda wanda duk ya sauka daga kujerar shi kafin awa 24 sai kun ji EFCC tana neman shi akan yayi sata akan ya danna fili kaza akan ya ci amanar suwa ne akan an danne wa ma'aikata kaza haƙƙi jama'a muna kasar nan su tafa balogun tsohon shugaban yan sanda na Najeriya ya fito yana cewa za su yaki da zalunci sai sun goyi baya an kafa gwamnatin adalci a kasar nan sai ga tafa balogun bayan kwanaki kaɗan ko watanni kaɗan da faɗin wannan maganar a matsayin shi na musulmi fa mai kalmar la ilaha illallah a baki an kama shi ya zalunci duk yan sandan Najeriya baki daya duk wani dan sanda da ke Najeriya sai da tafa balogun ya zalunce shi yasa aka rage wani abu na daga cikin kuɗi na albashi ko allowance aka zuba a cikin nashi asusu gona ce aka je aka samu gona da kuka sani ya je ya samu motoci jeep guda 100 ya aje jeep guda 100 me zai da su har tsohon shugaban kasan a bisa nashi zaluncin yake mishi ba'a yake cewa ai shi da ya san cewa tafi balogun yana da iri da ake shukawa a gona mota ta fito ai da ya zo ya dibi irin wannan irin tunda an je an samu motoci guda 100 sababbi a gona yace ai da ya zo ya karbi iri shi ma ya je ya shuka a gonar shi ta ota to duk wannan fa waɗannan shugabannin da suke wannan zalunci in kika je sai kije ki ga malaman tafa balogun kije aikin haji ko umara sai kije ki ga manyan malamai tafa balogun ya turo su suke mishi addu'a amma yana nan ya zalunci dan sanda mai albashin 9,000 an rage an bashi 6,000 an ɗibi 3,000 an zuba mishi a cikin asusun shi matar shi ta zauna da yunwa ƴaƴan shi su lalace rashin lafiya ta kama shi ya galabaita a halin shi ne yake waje yake aiki shi wancan yana cikin air condition sai sa ranar da aka aje tafi balogun a gaban kotu ga anko an sa mai a hannu da kafa ya shiga cikin kaskanci da wulakanci da ya daga kai ya kalli yan jaridu sun kafa kamerori da rediyoyi suna daukar shi da yanayin ya mai zafi sai fadi ya suma ina zaune ina kallo sai nace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nace Allah ya kara halaka mana azzalumai haka a kasar nan Najeriya tana daga cikin kasar da tafi kowace wadata da tattalin arziki a kasar nan amma Allah ya hada mu da azzalumai masu hadama mutum ɗaya ya wawure abin da mutum miliyan 100 za su ci ya je kuma ya kai wa turawan Switzerland sun aje mishi kun san cewa a yau inda za a karɓo kuɗin mu dake kasar Switzerland za ta watsa ba ta da kokomo kudaden mu da aka sata aka kai can da shi su kuma suke raya kasar su Muhammadu Bado 2006 ya fada akan globalforum.com website ne na internet globalforum.com yace daga 1960 zuwa the year 2006 shugabannin Najeriya sun sace dala biliyan 500 na Najeriya dala 500 din nan to ina tabbatar muku kowane talakan Najeriya gaba daya tun daga wanda yake a duniya har wanda uwar shi take dauke da shi a ciki ko da ta gwaye ne za a ba kowa naira miliyan 1 sannan a samu ragowa sun sace sun je sun aje Muhammadu Bado shi ya fada da kanshi aka rubuta akan internet globalforum.com www.globalforum.com akan wannan website din rahoton yana nan Allah ya kiyaye irin waɗannan shugabanni su ne za a ce bin su bin Allah ne irin su ne za a ce yi musu da'a da'a ce ga Allah ya haka malaman bid'a kusan inda za ku ɗibo ayoyi amma ba dai na Allah ba ku kare azzalumai Allah ya kiyaye Allah yake yawma tuqallabu wujuhuhum fil nari, ranar kiyama yini ne wanda za a rinka juya fuskokin azzaliman shugabanni da mabiyansu akan wuta. Allah ya sakin taba ganin yadda ake gasa tsire, in yadda su yadda su sai a juya daya bare, innan ma yadda su yadda su sai a tuna can fa bai gama gasuwa ba sai a juya shi. Haka za a rinka juya su a cikin wuta, a juya wannan bangare nan ya gasu, a sake juya wannan bangare. Allahu akbar. Yaquluna, sai su rinka cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula, sai su ce wayyo mun shiga uku, ina ma a ce mun bi Allah mun bi manzon Allah. Wa qalu, sai su ce rabbana, ya ubangijinmu, inna ata'ana sadatana, wallahi shugabannin mu muka bi, wa kubara'ana, da manyan mu, fa adallina sabila, su ne suka haraba mu da hanyar ka, su suka batar da mu. Rabbana, ya ubangiji, roƙonka arziki da muke, atihim bi'afaini min al'azab, Allah ka ninka musu ninki biyu, mu ka bar mu da ninki daya, mu bi muka yi su yi musu double. Wal'anhum la'anan kabira, Allah ka tsine musu albarka babbar tsima ba karama ba. Waɗannan ayoyi su ne na 66 zuwa 68 a cikin suratul Ahzab. Jama'a, duk wani shugaba da ka bi a bisa zalunci ko a bisa saban Allah, ranar alkiyama sai an mai da kai dan wutar da za a rinka gasa ka fuska da fuska. In azaba tai azaba, sai kuma ka zo kana cewa wallahi ya Allah ba wai da gangan ne muka, a'a shugabannin mu ne suka hana mu. To dalili, wa yace ku bi su, wa yace ku bi su akan zalunci? Shi yasa Allah mun barranta daga zaluncin da ake wa talakawan Najeriya. Ya Allah, ba mu daga cikin malaman gwamnati, ba mu daga cikin masu wa azzalimai addu'a, kuma duk wanda yayi wa azzaliman shugabannin Najeriya addu'a ya sani da cewa ya zama fasiki, fasikin da Allah ba zai karbi wannan addu'ar ba, kuma gobe in yayi wata addu'ar da ta shafe shi Allah ba zai karba ba. Hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu Muslim daga sahabi Abdullah dan Umar, Allah ya kara mishi yarda, yaje ga wani tsohon gwamna wanda ya gwamna a kasar Basra, da yaje gaishe shi ya duba shi yace ya jiki, yace da sauki, yace to Allah ya kiyaye. Shikenan Ibn Umar sai tashi zai tafi. Yo, ai a cikin sunna in ka je gaida mara lafiya, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kai addu'a ka ce as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfika, ina roƙon Allah babba, ubangijin babbar al'arshi, Allah ya baka lafiya. Annabi yace ka faɗi wannan addu'ar, in kai ta kafa bakwai, in dai ba rashin lafiyar mutuwa bace sai ya tashi. Sai Ibn Umar yake yin wannan addu'a, ya juya zai tashi, sai ƴan fada suka ce algafata malam baka yi wannan labai addu'a ba, sai yace a'a, yace ni bane wa azzalimai addu'a, waɗanda suka dandana mulki na zalunci bana addu'a. Duba ka dai, na zo na duba ka, amma wannan special addu'a babu. Ce me yasa yace kai mulki a kasar Basra, kai zalunci, Allah ba zai karbi addu'ar da zan maka ba, kamar yadda Allah ba zai karbi sallar da aka yi ta babu alwala ba. Sai tashi ya fice, kowa ya san akai sallah babu alwala Allah ba zai karba ba, kuma me za a samu? Zunubi. Ki tashi ki yi sallah da gangan babu alwala, madadin lada zunubi zaki samu. Saboda haka, madadin in yi maka addu'a in samu ainihin zunubi, Allah ya ki karban addu'ar. Sai tashi ya fice washi. Waɗannan su ne malaman sunna jama'a. Amma yanzu ku je ku ga kullun jirgin Kano sai ya cika a Kano da Maiduguri, yana kai su Jidda, suna tafiya Makka, su ne wa ainihin shugabanni addu'a ta zalunci. A bara iwar haka da Ramadan din nan, na ga wani shedani, wani mugu, hannu biyu charbi nan, da ni ban ma taba ganin ana charbi, double gang charbi, hannu biyu yana yi yana yi haka, ma'ana zalunci ya kai zalunci jama'a. Malaman bid'a sun daure wa zalunci gindi. Yau a kasar Adamawa jama'a, a Yola akwai matasa suna nan sun yi karatu, in ka tura musu saurayi kace su karantar da shi fiqhu, sai su kore shi, ce da Allah muna jiran wani ya zo kawo takardar Umara ne a tafiya mishi addu'a. Ko yake magana karatu risala ko Ishmawi, an yi karatu har an gaji ba Umara, tashi tashi ka tafi, su Umara suke jira. Abin yanzu ya zama general phenomena, ya zama dabi'a da kowa yanzu yayi karatu, so yake ya samu na azzalimi ya dibi kudin zalunci ya kai shi Makka, bara wajen guda dubu wani ya kai, ko cikin dubun nan kowa aka bashi dala dubu, dala dubu naira dubu dari kenan yanzu da dubu goma sha takwas. To dubu dari da dubu goma sha takwas, so nawa? So dubu wajen miliyan 100 jama'a aka ba su guzuri kawai banda kudin jirgi sun tafi su addu'a sannan ina zaune kawai sai naji ana hirar wani wai shi yayi chairman yayi councilor yayi chairman yayi house of reps yayi house of assembly yayi house of reps yanzu yana senator wai yanzu gwamna yake nema a jihar su shi kuma wai yazo da malamai guda 400 suna nan su ne mishi addu'a shine sai na wai ga na cewa mai maganar malamai guda nawa ya dauka a kauyen su suke karantar da addinin musulunci sai Allah ya ta mala sai ta amma ka san shi nace na san shi yace eh garin ya yake ai jibin ka ne ma kuna makaranta nace to kace ina san ganin shi tunda dai ni wan shi ne eh mana tunda ni senior shi ne shi jino na ne muna makaranta ai ko bala asar sakaliya kafin a sharuwa sai gashi Allah ya ta mala ai an ce mala na ne ma na nace kai ni yace wai yace ni ne wani nace to nace naji an ce ka kawo malaman bid'a ne guda 400 su ne maka addu'a ka zama gwamna yace alga ta dan dai roƙon Allah ne dai nace a ka kawo ko baka kawo ba nace ka san ni ba na riki yace dai roƙon Allah ne dai a dan samu abin nace wallahi ku ji tsoron Allah shine dai a ta dace na dan yi mishi wa'azi na dan yi mishi wa'azi kuma shine sai ka dan dibo ni ma zalincin za a san min nace a nace mishi wallahi ka rike kudin ka alhamdulillah nace na shirya ne na taho da kaina in ba dan na shirya ba zan taho ba shegen da ya kawo abin nake so ku gane jama'a waɗannan azzaliman shugabannin wallahi malamai ne suka daure musu gindi akan waɗannan abubuwa an waye gari yau sarakuna nawa ne suke tsafi wannan tsafin da suke waɗanda suke gani malamai ne su suka daure musu gindi kun ji wani zumbiki da ya bayyana a garin Budda wanda yake da mata 86 sun wuce 86 fa wannan rahoton jarida ne kawai matan sun kai 100 da wajen 30 matan ba iyaka ai a cikin hirar da akai da shi ya faɗi wata magana ni da yake naje na yi bincike akai gaskiya ne magana da ya faɗi yace ku saurara fa yace duk shugabannin kasar nan ai sun san shi me yasa ba za su iya mishi magana ba kun san dalili boka ne matsafi ne yana musu tsafi ai ba za su iya hana shi ba jama'atul nasrul islam ta fito ta ce hukuncin kisa ya hau kanshi idan bai zabi guda hudu ya saki sauran ba me yasa bai yi ba cewa ai shugabannin sun san shi su shugabannin su kashe shi mana ku je ku ga gidan da aka gina mai ku je ku ga buhunan shinkafa lafiyayyu na dangwata da yake ci ku je ku ga abubuwan duniya a gidan ku je ku ga tarin yaya da yake da su ya yake ciyar da su tsafi yake su shugabannin yakewa ga malaman sunna yunwa za ta kashe su ku sa ido ku gani me za a yi mai ba abin da za a iya mishi ba abin da za a iya mishi don su yake wa tsafi Allah ya kiyaye Allah ya kyauta abu na biyar daga cikin abubuwan da suka sanya mushrikai suke abubuwan da suke su ne ittiba'ul hawa bin son zuciya wanda bin son zuciya na daga cikin abubuwan da ya hana su bin Allah madaukakin sarki Allah yake afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa baka ga wanda ya maida son zuciyar shi ta bane mishi ita ce a barbauta ba wa adallahu Allahu ala ilmin Allah idan ya batar da shi a bisa ilimi wato yana ji yana gani ya san gaskiya gaskiya ya san ƙarya ƙarya ce amma sai koma yana bin son zuciya sai ya bata yana bin ƙarya aya ta 23 cikin suratul jasiya ita ce wannan Allah madaukakin sarki kiyaye bin son zuciya musiba ce kana ji kana gani sai kai kine ne Allah ya kyauta sannan sai ittiba'ul zanni bin zato ga abin da yake tabbas alqur'ani da sunna tabbas ne sai ka watsar da shi sai ka koma kana bin abin da yake zato ne duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ya sanya ainihin mushrikai suka bata Allah yake cewa wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allaha alimun bima yaf'alun Allah yake mafi yawancin su babu abin da suke bi sai zato shi ko zato baya gamsarwa in dai ana neman gaskiya Allah yana sanar da duk abubuwan da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan kuka fahimci wannan aya da kyau Allah madaukakin sarki ya nuna mafi yawancin su jita-jita suke bi mafi yawancin su zato suke bi to kuma zato ba hanya ce ta samun accurate information with granular background wato duk sanda ake neman magana ta gaskiya mai nagarta ingantacciya to ba a dibo zato Allah ya kiyaye
to wannan shine abin da ya kai mushrikai suka bata. Ina son a cikin gaggawa mu sake duba waɗannan abubuwan da suka sanya mushrikai suka bata. Abu na farko muka ce rashin aiki da hankali. Abu na biyu muka ce duk kai da komowar su duniya suka sa gaba. Abu na uku muka ce su mushrikai sun samu kansu a halin dogaro da ƙarya da tatsunyoyi da shirme. Abu na hudu sun watsar da hujjoji na gaskiya, sun koma suna bin iyaye da kakanni da malamai da shehunai da hujjai. Abu na biyar shine bin son zuciya. Abu na shida shine bin zato. Yayin da Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin hikimar shi zai saukar da Alkur'ani, kuma a cikin ilimin Allah, Allah ya san za su kafirce. Allah madaukakin sarki sai tattalawa manzon shi hujjoji masu ƙarfi waɗanda za su sa kafiri ya gamsu yayi imani ya bi Allah. To bari mu ga wannan mataki suke ɗauka. Menene matsayin mushrikai game da hujjojin da Allah ya aiko annabawa da su? Akwai matakai da dama da kuma matsayi da suka ɗaukar kansu game da hujjojin Allah an faɗi. Ga bayanan kamar haka. Hanyar farko ita ce al-mujadalatu bil batil. Duk sanda aka faɗi aya, aka faɗa musu hadisi, aka faɗi gaskiya, sai su ɗauko ƙarya sai su jayayya da wannan gaskiyar da ita. Qala ta'ala, Allah ya ce wajadalu bil batil li yudhibu bihi al-haqq fa akhadtuhum fa kayfa kana iqab. Allah ya ce kafirai suna ɗaukar ƙarya su yi jayayya da gaskiya da ita, ba dan komai ba, wai dan su rusa ita gaskiyar. Allah ya ce fa akhadtuhum, amma ni kuma sai in kama su. Fa kayfa kana iqab, yaya kaji kamuna ya kai kafiri, ya kai mumini yaya kaji kamuna da nake baka labari dangane da ainihin wato kafirai. Anan Allah yana nuna mana sun riga sun yanke shawarar ba za su bi gaskiya ba. Dan haka duk sanda aka faɗi gaskiya sai sun faɗi wani abu wanda za su mayar a matsayin dalilin jayayya wanda zai hana su bin gaskiya. Na biyu al-mu'anada wal-istikbar, tsaurin ido, rashin kunya, kenene da kuma girman kai. Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina anida, kafire na da tsaurin ido da rashin kunya ga ayoyinmu. Sai Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda, zan saka shi a cikin wuta wadda zafin ta yake hauhawa, zafin yau yafi na jiya, na gobe yafi na yau, na jibi yafi na gobe, haka wutar jahannama kullum ainihin zafin ta hawa yake yi. Innahu fakkara wa qaddara, saboda shi wannan kafiri sai da ya tsaya yayi tunani tsaf, sannan ya kaddara ya iya gano gaskiya. Amma fa kutila kaifa qaddar, sai Allah ya ce kai can shi Allah ya daren shi, yaya akai har ya iya gano gaskiya amma kuma ya dawo ya karyata ta. Summa kutila, Allah ya ce kai can shi Allah ya daren shi. Kaifa qaddara, yaya akai ya gano gaskiya amma kuma ya zo ya karyata ta. Summa nazara, sannan sai nazari game da gaskiyar. Summa abasa, sai murtike fuska. Wa basara, sai kuma ya saki fuskar shi. Summa adbara wastakbara, ya kai ya komo sai kuma ya cika da girman kai. Fa qala, sai yace in hadha illa sihrun yu'sar, yace wallahi ƙarya ne, sihiri ne, lufa'ida ne kawai yake tasiri a kaina. Wato abin da ya faru, kafirai ne suka yanke shawarar a kafa doka a daina sauraron Alkur'ani. Allah yace wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibuna, idan ana karatun alqurani kar ku rinka saurare, ku yi ta hayaniya, kuna daga murya, kuna sa yadda ba za a iya sauraren alqurani ba, hayaniya ku ta rinjaye karatun alqurani. To da sai kafa wannan dokar, sai wani daga cikin su ya lallaba sai je shi babba ne, sai je jiyo alqurani, ya jiyo qurani kuma da ya dawo sai jikin shi ya sanye, ya ce kai abin nan na Muhammadu akwai daɗi, abin da ya kamar gaskiya ne. Sai suka ce kai din a'a, koma dai ka jiyo ka dawo ka sake faɗin magana. Da ya je jiyo sai sake cewa ai abin ma ya fi na ɗazu daɗi, gaskiyar ma ta fi ta ɗazu. Shine kaddara, sai da ya kaddara abin ya biyo abin da rage shi. Amma kuma daga ƙarshe da ya dawo sai suka ce kai eh ka fi canza tunaninka kai magana mai kyau sai ce in hadha illa sihrun yu'far sai ce wallahi rufa'ida ne kawai asiri ne muhammad ya mun rufa'ida ne abin nan ƙarya ne in hadha illa qaulul bashar ce wannan ba komai bane maganar mutum ce kawai ba magana Allah bace kawai rufa'ida ne aka so a rufe mini ido na shine Allah ya ji zafin wannan maganar ya fara da waccan kalmomi yace in kalla innahu kana li ayatina anida yayi wa ayoyin mu taurin kai yayi taurin ido yayi rashin kunya bayan ya gama jin su to shine sai Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan magana yace in hadha illa fi illa qaulul bashar sai Allah yace sa uslihi saqar sai na saka shi a wutar saqara na tubqi wa la tazar wannan wuta in ta kama mutum ba ta barin shi za ta kama shi ta karairaya shi sannan naza'atun lishawa naza'atan lishawa ko naza'atun lishawa ko tana ana saka mutum a cikin wuta sai ta kama fatar goshin shi sai ta dai ki dubi fatar goshi ta fi zafi da ita da fatar guiwa a jikin dan adam idan mutum ya fadi goshin shi ya kurje ya fi zafi haka guiwa to ita wannan wuta ana saka mutum sai ta kama fatar goshi sai ta cinye sannan sai ta kama shi ta karairaya shi shine la tubqi wa la tazar Allah ya kiyaye dukkan kafirin da yake da girman kai game da ayoyin Allah madaukakin sarki to wannan shine sakamakon da Allah zai mishi a cikin wuta kada Allah ya nuna mana wannan azabar Allah ya kiyaye sannan Allah yake tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wadannan sune ayoyin Allah wadanda muke karanta maka su dalla dalla fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna wacce maganar za su yadda da ita bayan magana Allah wacce aya za su yadda da ita bayan ayar Allah kalmar hadisi anan da tazo ba tazo da ma'ana hadisi hadisi annabawi ba ko alhadisul qudsi tazo ne da ma'anar ta larabci ma'ana hadisi ko larabci shine labari magana zance shin bayan alqur'ani magana Allah wacce magana kuma za su yadda da ita shin bayan ayoyin da Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da gaskiya to wadannan ayoyi kuma za su yadda da su sai Allah yace wailun sai dai kuma tsananin azaba ta tabbata li kulli affakin asimin ga duk wani affak makaryaci asimin mai dimbin laifi suratul jafiya aya ta 6 zuwa ta 7 sannan Allah yace innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi Allah yace kaga masu jayayya da ayoyin Allah din nan ba tare da wata hujja da ta zo musu daga Allah ba ba abin da ya kai su zuwa ga wannan jayayya da ke cikin kirazan su sai girman kai ne kawai ya kai su ga jayayya jama'a hatta fir'auna ya tabbatar annabi Musa gaskiya ne ya tabbatar da at-taura gaskiya ce amma girman kai ne kawai to waɗannan duk da ke jayayya da ayoyin Allah babu abin da ya kai su jayayya da ayoyin Allah sai ne sai girman kai ma hum bibalighihi Allah yake kuma ba za su iya kai wannan girman kan ba ba zai kai su ko ina ba suratul wafir aya ta 56 daga cikin hanyoyin da suke duri suke mu'amalantar ayoyin Allah su waɗannan kafirai akwai al-juhdu bil haqqi ba'da zuhuri alamatihi bayan gaskiya da alamomin gaskiya sun bayyana sai kuma su koma suna ainihin jayayya da ita anan ne Allah yake cewa wajhadu biha kafirai tun daga fir'auna har waɗanda suka zo bayan shi sun yi jayayya da gaskiya wastaqanat ha anfusuhum amma fa sun tabbatar cewa gaskiya ce amma kawai sai suka yi jayayya zulman saboda zalunci wa uluwa da kuma girman kai da jin cewa su suwana ne ba a isa a gaya musu ba kun san akwai mutanen da kawai mai faɗan ne suka rena shi bai isa ya gaya musu ba akwai mutanen da yake su koma waye bai isa ya gaya musu ba wato su in ma shirya za ta zo sai dai ta zo ta hanyar su in ku har ba ta zo ta hanyar su ba to wallahi ba a isa ba to waɗannan irin mutanen Allah madaukakin sarki yake suna jayayya da gaskiya ne bayan sun tabbatar da gaskiyar gaskiya ce Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya buga misalin wasu masu jayayya da gaskiya ba dan kowa ba saboda suna jin suna da ƙarfi sun isa a jin su waɗannan mutane su ne adawa Allah yake wa tilka adu kaga dai adawa yadda ƙarshen su ya kasance jahadu bi ayati rabbihim jayayya suka yi da ayoyin Allah ubangijin su wa asaw rusula suka saba wa manzannin shi
wattaba'u amra kulli jabbarin anid, duk wani kangaralle mai taurin kai to umarnin shi suke bi ba sa bin umarnin Allah, dan haka Allah madaukakin sarki ya halaka su. Na daga cikin abin da ya taimake su a cikin wannan girman kan, suna ganin suna da ƙarfi, suna cewa man ashaddu minna quwwa, wane ne ya kai mu ƙarfi, wa yafi mu. Sai Allah ya ce musu walam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin Allah da ya halice su basu ga cewa ya fi su ba, yana da ƙarfin da ba su da shi? Allah ya kiyaye. Sannan al-i'rab an al-haq, naka kawo musu gaskiya kawai sai su kai da kai, su kai da kai kawai su ce ba za su bi ba. Yanzu ga dabbawa ga sunan samari da ƴan mata a cikin gari, ba wai suna faɗa da gaskiya bane, a'a gaskiya ce kawai su sun zama ƴan adankiya ne, ba ruwan su da ita, ta taso ta bata rayuwarta, ya taso ya bata rayuwar shi, sai kuma ya je garin iskancin nashi, ya je ya ɗibo wani bala'i ko ta ɗibo wani bala'i, a lokacin kuma sai kuga an dawo ga Allah an samu wani munafikin hijabi da carbi an rike, wai kuma yanzu ne an dawo ga Allah, wai to Allah tunda dai kai mai haƙuri ne ya za ka iya da mu, sai ai haƙuri a karɓe mu. Amma lokacin da take da ƙarfinta da za ta bi Allah ba za ta bi ba, lokacin da yake jin shi wani ne yana taka ƙasa da boot da canvas, yanayin ustazai da ƴan mata shigantaka, shi ya kau da kai. To kau da kai daga barin gaskiya na daga cikin hanyoyin da mutanen jahiliya da kuma azzalumin da ke cikin musulunci suka ainihin mu'amalanci gaskiyar da Allah ya aiko. Yanzu jama'a ba za ku yi mamaki ba a ce duk yadda muke karatu a zariyan nan, wai a ce akwai wani dan zariya ne amma wai bai taba jin labarin Albani ba, bai taba jin labarin ana da'awar Albani ba, wai an je an sa kasar a Lagos ya ji ana yaban kasar din, ana yaban mai kasar din, an ce a zariya yake, sai suka ce mishi wani don Allah in ka je ganin gida ka siyo mana kasusuwar malamin nan, sai ce ai shi gaskiya bai ma taba jin wani Albani ba, kuma dukka shekara shi bai shekara shi 32, ma'ana san da muka fara da'awar ma gaba ɗaya bai wuce shekara 7 ba a lokacin, ko kuma shekara shi 4, ma'ana kenan ya girma ma a lokacin ana tsakiyar da'awar, amma saboda me? Saboda dan adonkiya ne, bai taba sanin ana yi ba, bai taba sani ba, bai ma taba jin labarin akwai wani Albani a duniya ba, wanda ko ko sarkin maguzawa ne kai a garin nan, ya kamata a ce in aka ce maka Albani ka ce eh lalle ka taba jin sunan, ko sarkin maguzawa ne kai. To amma saboda rashin damuwa da addini gaba ɗaya bai ma san ana da'awa a garin su ba, to amma da yaje ya sha kwaya ta haukata da shifa, sai kuga an riko shi an zo kuma a ce wallahi tallahi mala Albani aljanino, wallahi tallahi a taimaka mana dan tofa mishi ko da ayoyi uku ne, yanzu ne zai ci albarkacin ayoyin da ake bayan shi dan ba ruwan mu ne. Allah ya kiyaye. To wannan irin kasantuwar mutum ya zan dan ba ruwan shi, to babu shakka yana daga cikin hanyoyin da kafirai suka mu'amalanci ayoyin Allah da su. Allah ya kiyaye. To wannan kenan shine Allah ya ce famalahum anit tadhkirati mu'ridin, me yasa ne suke kai da kansu game da wa'azi su zama ƴan ba ruwan mu, ka'annahum humurun mustanfira, kamar jakunan daji da aka kore su, farrat min qaswara, jakin daji idan ya ga mafarauci ko in ya ga zaki irin gudun da yake yi, haka irin wannan gudun Allah yake kwatanta waɗannan masu kau da kai game da wa'azi, ba su ma san ana wa'azin ba gaba da. Allah ya kiyaye. Wannan kenan. Sannan hanya ta biyar, al-juhu ila al-istihza wa sukhriya, irin waɗannan mutanen da ba ruwansu da addini sai kuga sun koma su ne muku isgilanci, yace ah sister, ha how you dey, you dey kanfe, wai ane miki shegantaka ne, wai ke yanzu sister ce kin sa hijabi, ita ko ta zanzare da jeans da t-shirt da mini, wane ne samari na yaudarar ta suna zolayar ta, suna gama yaudarar ta suna gama zolayar ta, aka ce za a ba su ita sadakar aure, sadaka Allah ba za su karba ba balle da kudin su, haka ne ko ba haka ba? Amma san da suke yaudarar ta suke zolayar ta, ita kuma take dawowa take muku isgilanci ku masu hijabi, ku ustazai daidai lokacin da irin waɗannan suke muku isgilanci, a daidai wannan lokacin suke tunanin cewa susuwa ne, sai lokacin da ya tashi fita da ɗan mataccen digirin shi ya samu pass ko ya samu third class, ustazi ya samu first class ko ustazi ya samu 2-1, to a lokacin kuma ustazi ya zama director general, a lokacin ne za ga wancan shedani ne ustazu shigantaka kuma ya zo lagawa ta wala ya ustazu wallahi tallahi dai
dan makarantar mu dai abubuwan lokacin ku ne ta mana wa'azi Allah ya saka da alheri ka daina wata alwala da babu ruwa duk yana shigantaka bayan ya gama me bayan ya gama izgilanci haka suke ku yi izgilanci da addini haka suke mu'amalantar masu addini dan haka dan fodo yace duk wanda ya izgilanci ga mace mai hijabi ko ga namiji mai rawani ko ga mai dagaggen wando ko ga mai zuwa makaranta ko ga mai ajage mu yace ya kafirta saboda haka ba kyau izgilanci ga masu yin addini jama'a Allah ya kiyaye sa'annan daga cikin hanyoyin da suke bi suke mu'amalantar ainihin wato hujjoji da masu kawo hujjojin shine istihdamul quwwa fi muwajahatil haqq in aka kawo gaskiya sai su ce wallahi za su yaki za su maida abin fada sai su ce za su maida abin karfi a ce a kashe wani a daki wani a koruwa ne a kama wani a kulle idan ya zo yacewa a jefe shi shine istihdamul quwwa fi muwajahatil haqq amfani da karfi a wajen fuskantar gaskiya ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce me yasa zaka ce a dakai amma ku dubi mu'minin ali fir'auna tashi yayi ya fara wa'azi saboda me saboda annabi Musa yana wa'azi shi aka tashi za a daki annabi Musa yake ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum haka siddan ku kashe mutun dan yazo muku da hujja daga ubangiji kuma kuma shi manan makareci ne kare shi ta karata can in kuma gaskiya ce abin da yake fadi za ta tabbata haka sayyidina Abubakar ne manzon Allah a Ka'aba suka tashi suna dukan manzon Allah Abubakar ya tashi ya ture su ya fadi wannan